Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yayin da 'yan sandan New Zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai domin tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai ranar Alhamis a masallatai guda biyu na Christchurch, al'umomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau Laraba don ci gaba da rayuwarsu. 'Yan bindiga sun kai hari a yau Laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, inda suka kashe akalla dakarun soja guda 6. Hukumar zaɓe ta ƙasar Malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe a zaɓen da za a gudanar a cikin watan Mayu.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ekiti ta ƙudiri aniyar ɗaukar matakai masu tsanani akan masu yi wa mata fyaɗe da lalata ƙananan yara. Bayan haka za ku ji cewa kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa ya yi wani taro a jihar Sokoto don jaddada mahimmancin zaman lafiya bayan an kammala zaɓe a jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ziyarar da wata ƙungiyar inganta rayuwar mata da matasa ta kai a wata cibiyar jinyar masu fama da yoyon fitsari don jin kokensu a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A yayin da 'yan sandan New Zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai don tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai a ranar Alhamis a masallatai guda biyu na Christchurch, al'umomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau Laraba don ci gaba da rayuwarsu. Wannan tsarin ya kawo haɗin kan 'yan uwa da iyalan waɗanda aka kashe. Wannan abu ne da muka ba fifiko sosai sabili da dalilan tausayi da kuma al'adu. Wannan ci gaba ne sosai, muna da niyyar yin abin da za mu iya yi mu kammala a yau, a cewar kwamishinan 'yan sandan New Zealand Mike Bush. Ya ƙara da cewa ƙarfe 11:30 na daren jiya an tantance gawawwaki 21 daga cikin waɗanda aka kashe, ana kuma shirin miƙa su ga iyalansu da kuma masoyansu. An yi jana'izar biyu daga cikin 50 ɗin da aka kashe kuma aka binne su a makabartar Memorial Park a yau Laraba. Ɗaruruwan mutane sun taru don bikin tunawa da waɗanda aka kashe, har da wasu waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar. 'Yan bindiga sun kai hari a yau Laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, inda suka kashe akalla dakarun soji guda 6. An kai hare-haren a Ziyarat, wani keɓaɓɓen sashi a yankin Baluchistan, wanda shi ne mafi girma mai tattare da albarkatun ƙasar. Kadir Baksh Pirkani, mataimakin kwamishinan Ziyarat, ya shaida murya Amurka cewa jami'an tsaro sun ƙaddamar da bincike a yankin domin ƙoƙarin kama 'yan ta'addan da suka kai hare-haren kimanin kilomita 50 daga cikin babban birnin Quetta. Haramtacciyar ƙungiyar Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP a taƙaice, da aka fi sani da Pakistan Taliban, ta ɗauki alhakin kai hare-haren. Wani kakakin mai magana da yawun Tehrik-e-Taliban ya faɗa a wata sanarwa cewa an kai hare-haren ne a matsayin ramuwar gayya kan kisan da dakarun tsaro da aka tura yankin suka yi wa wasu membobinsu. Hukumar zaɓe ta ƙasar Malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe a zaben da za a gudanar cikin watan Mayu tare da kira da a guji tashe-tashen hankula lokacin siyasa. Za a ci gaba da yakin neman zabe har zuwa ranar 19 ga watan Mayu, kwanaki biyu kafin zaben yan majalisar tayayya da shugaban kasa. Masu kada ƙuri'a za su kuma zabi shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli. Hukumar zabe ta tilastawa yan takarar shugaban kasa sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya yayin yakin neman zabe. Maria Jose Torres ita ce jami'ar gudanarwa ta Majalisar Dinkin Duniya a kasar.
The commission is strongly warned all supporters never to engage in any acts.
Muna son ganin jam'iyyun siyasa sun dauki batun kiyaye dokar zabe da kuma yarjejeniyar da aka kulla da muhimmanci ta yadda yakin neman zaben da suka yi zai kai da gudanar da zabe lafiya ranar 21 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ta faɗa yau Laraba cewa kungiyar tarayyar Turai ba za ta ci gaba da tattaunawa akan ficewar Burtaniya daga kungiyar, sannan ba a tsammanin cewa a cikin wannan mako za a ƙara Burtaniya wa'adin daga 29 ga wannan watan na Maris da ta ɗibar makanta. Ana sa ran Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta aika wasiƙa ga shugabannin tarayyar Turai na neman jinkiri domin gwamnatinta ta samu ƙarin lokacin tsara ficewar su daga tarayyar Turai. Kawo yanzu Majalisar Wakilan Burtaniya ta ki amincewa da matsayar da wakiliyar tattaunawa Burtaniya da tarayyar Turai suka cimma bayan yunkurin shekaru biyu, kuma ba za su bada wani tsarin da zai maye gurbinsa ba. A yau Laraba ne kafar yaɗa labarai na BBC ta ce wani jami'in fadar Downing Street ya ce za a jinkirta buƙatar mai da lokaci kaɗan ba mai tsawo ba. Hukumar tara kudaden shiga ta kasar Sudan ta Kudu tana barazanar fallasa jami'an gwamnati da na bankuna da suka saci kudaden shiga. Hukumar ta ce ta tara sama da dala miliyan 9,219 a watan Fabrairun wannan shekara, idan za a kwatanta da dala miliyan 4,700 da aka tara a watan Janairu. Sai dai kwamishinan hukumar Olympio Otepo ya ce har yanzu akwai jami'ai kalilan masu halin bera da suke karkata kuɗin mai yawa zuwa bankunan ajiyar kashin kansu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Ekiti na ci gaba da daukar matakai akan masu bata yara kanana da yiwa mata fyaɗe. Kwamishinan shari'a jihar ne ya tabbatar da haka a wani taron manema labarai da aka yi a birnin Ado Ekiti. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Umar Tambuwal.
A kokarin da take yi na rage masu bata kananan yara da yiwa mata fyaɗe, gwamnatin jihar Ekiti ta ce duk wanda an ka kama da laifin bata yara da yiwa mata fyaɗe a cikin jihar ta Ekiti za a yi masa hukunci mai tsanani, kuma za a buga hotonsa da sunansa tare da yaya tashi ga kafafen yada labarai iri daban-daban. Kwamishinan shari'a na jihar Ekiti Mr. Wale Fakunde ne ya sanar da hakan a birnin Ado Ekiti fadar gwamnatin jihar Ekiti.
Violence against men serious. Violence against child is very serious. As you are aware, there is a zero tolerance policy for all forms of violence against women and children in this state.
Kwamishinan shari'a na jihar Ekiti Mr. Wale Fakunde yace cin zarafin mata ya isa haka, cin zarafin kananan yara yayi kamari kamar yadda kowa ya sani. Akwai dokar da ta hana hakan a jihar Ekiti. Kwamishinan shari'ar na jihar Ekiti yace doka ta hana aiwa mata da yara ko wace irin kuntatawa a fadin jihar Ekiti. Mr. Wale Fakunde wanda ya kara da cewa abin da sun kai zai kai su a gaba. Gwamnatin jihar Ekiti ta dauki kokarin mataki saboda yanayin fyaɗe da bata kananan yara. Laifi ne mai girma. Commissioner Shari'ar na jihar Ekiti yace gwamnatin jihar ta Ekiti ta bude wata cibiya don daukar bayanan duk wanda anka kama da yawa mata fyaɗe tare da lalata kananan yara. Yace duk waɗanda anka samu da laifin fyaɗe za a kai su asibitin mahaukata domin a yi musu gwajin kwakwalwa.
What we have done is simply take that forward. We call it serious measures because the nature of the offense in question is of a serious nature. One thing of this is to serve two purposes, that we are now taking additional measures to protect our children. Secondly, more important, is hopefully to begin a statewide conversation how to reverse.
Wale Fakunda yace muhimmancin wannan abu biyu ne. Na farko ana daukar karin matakai don kare yaranmu. Na biyu jama'a za su yi kokarin rage kamarin fyaɗe da lalata kananan yara a cikin al'umma. Kididdigar ma'aikatar shari'ar jihar Ekiti dai ta nuna cewa kananan yara bakin shekaru 5 zuwa 10 ne lamarin fyaɗe yafi shafuwa a jihar Ekiti. Sai dai babbar matsalar ita ce kama daga iyayen waɗanda an kai wa fyaɗe zuwa ga waɗanda an kai wa fyaɗen ba su son yin magana da kafafen yaɗa labarai, wanda haka ke bada dama ga waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki su sha. To ko me mata za su ce game da wannan mataki da gwamnatin jihar Ekiti ta dauka?
Kaziya Hawwa, wannan mataki da wannan Ekiti yayi gaskiya ni ma na goyi bayan al'amarin, amma kuma akwai gyara ga ƴan uwa na mata idan daddawa da wari bera da sata.
Me kike nufi?
Abinda nake nufi akan wannan al'amari namu na yanzu, su ma mata suna kada kansu da darajarsu da mutuncinsu a gurin maza. Saboda haka wannan fade shi na goyi bayan al'amarin sa, amma yana da kyautuwa a jawo ƴan uwa na mata kunni akan al'amarin da suke yi ba shi da kyau.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kwamitin samar da zaman lafiya na ƙasa ya yi wani taro na wuni ɗaya da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa a jihar Sokoto a kan ƙulla yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya bayan an kammala zaben gwamna da za a sake yi a jihar. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da wannan rahoto.
La'akari da matsaloli da tashe-tashen hankula da aka samu a zaben gwamna da ya gabata a jihar Sokoto, wanda ya yi sanadiyar soke zaben rumfuna 135 a cikin kananan hukumomin mulki 22 na jihar, ya sa kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa a ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaban ƙasa Abdulsalami Abubakar shirya wani taron yarjejeniyar tabbatar da gudanar da sake zaben cikin lumana a jihar. Taron ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe da shugabannin al'umma da na addinai, kazalika da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu sanya ido akan zaɓe daga ciki da wajen Najeriya. Da yake bita akan matsalolin da aka fuskanta a zaɓen na gwamna da ya gabata, kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Sokoto Sadiq Abubakar ya zargi 'yan siyasa a jihar da hura wutar rikici tare da neman mulki ido rufe, lamarin da ya ce ya kawo babban ƙalubale ga ƙoƙarin hukumar na shirya sahihi kuma ingantaccen zaɓe na gwamna cikin kwanciyar hankali a jihar.
Irin abin da ya faru a keɓe da nake faɗa nan ne muke da yawancin rumfuna da za mu sake zaɓe, kusan rumfa 35 ne nake ji za mu sake zaɓe a cikin ƙaramar hukumar keɓe. Saboda tashin hankali, ban taɓa ganin tashin hankali ba ne irin wannan a rayuwata. Ka ga mutum ya fito da adda tsiraranta da takobi tsiraranta, wai ka ji mutum yana cewa rikici ma ba sai sun sha ƙwaya suke yi ba, su gadanta suke yi. Kuma kada a yi mamaki idan zaben da za mu tafi 23 ga wata ko mutane su fitowa.
To sai dai na nemi jin ta bakin wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu na APC da PDP a jihar, waɗanda hukumar zaben ta nuna wa yatsa akan ƙalubalen.
Sunana Abubakar Muhammad Yabo, sakataren jam'iyyar APC a jihar Sokoto. Akwai mishkiloli a ɓangarori daban-daban. Wani sa'in za ka ga daga malaman zaɓe ne mutane da ake ma zaɓe za su ga cewa kamar sun koma wani gefe, a wani sa'in kuma jami'an tsaro ne su ma za ka ga wani sa'in sun koma wani ɓangare. So shi ke kawo rashin kwanciyar hankali da kuma amincewa ga su wanda ake wa zaɓe su ga cewa akwai cuta a ciki. Gaskiya shi ke kawo matsala ba daga 'yan siyasa ne ba.
To sunana Honorable Abdullahi Yusuf Hassan, sakataren watsa labaran jam'iyyar PDP na jihar Sokoto. So wannan ai ya faɗi shi abin da ya gani ne kila zahiri, kila ya ga wata jam'iyya ne ta abin da bai kamata ba shi yasa, amma bai ya haito ya faɗi sunanta. Amma dai mu jam'iyyar PDP a jihar Sokoto da sauransu jam'iyyar da muke hulɗa da su ba mu da tashe-tashen hankali, kuma duk inda muka je zakuna ne za mu zama, za mu zama zakuna ne domin mu samu nasara. Amma ba wani a ci zarafin wani ba ko a bata dukiya ko a kashe rayuwa.
To kowane tasiri wannan taron na biyu zai yi? Tambayar kenan da na yi wa wazirin Sokoto Professor Sambo Wale Junaidu wanda ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi daya daga cikin shugabannin kwamitin.
To babban tasirin ne da zai yi an tunatar da duk wanda yake takara da musulmi ne, saboda haka an san Allah yake ba da iko inda ya ga dama, in kuma ya ga dama shi amshi shi tura ga wani, saboda haka komai na Allah ne, kuma musulmi muke ya kamata komai mun shiga Ubangiji Allah.
Hukumar zaben da ta ayyana zaben gwamnatin jihar ta Sokoto da cewa bai kammala ba sakamakon adadin ƙuri'u fiye da 70,000 da aka soke zaben su a runfuna 135 wanda ya zarta adadin ƙuri'un da suka bambance tsakanin dan takarar PDP Aminu Waziri Tambuwal da ke kan gaba da na APC Ahmad Aliyu wadanda kuma za a saki zaben jibi a Sabar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Allah a gaida Murtala Faruk Sanyinna. A jamhuriyar Niger, matan da ke kwance a asibitin masu fama da lalurar yoyon fitsari sun buƙaci jama'ar cikin gida da waje akan su agaza musu da kayayyakin kula da tsaftar jiki da dai sauran abubuwa, musamman a wannan lokacin na shigar yanayin zafi. Kiran da tuni ya samu karbuwa daga wata ƙungiyar inganta rayuwar mata da yara da ake kira Kodeku. Wakilin murya Amurka Suleiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Ɗaruruwan mata ne galibin su matasa ke kwance a asibitin kula da masu fama da yoyon fitsari wacce hukumomin Nijar suka kafa a shekarun baya a nan birnin Yamai da zammar ceto rayuwar waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan mugun alkaba'i. Saboda haka ƙungiyar Kodeko mai zaman kanta ta ziyarci waɗannan mata don jin irin matsalolin da ke damun su a wannan lokaci na shigar zafi. Madam Isa Maryama ita ce jagorar wannan kungiya.
Ina zuwa da tanza outer in tambaye su matsalolin su da bukatun su, faske ni ko ina so umasu na hisan abun da suke bukata wanda zai yi musu dadi. Yanzu naga ga zahiya ta azumi ya kusa, na zo in shi kukan su in ƙara tallafa musu cikin wannan matsaloli nasu. Mata ne ga sunan da kananan yara vraiment da suke neman taimako.
Cikin yanayin murna da farin ciki, waɗannan mata suka yi wa tawagar masu ba da tallafi bayanin abubuwan da suke bukata.
Muna so tabarmin da za mu yin zama da zanna wadda za mu sa ga jikinmu, da hijabai da takalma da turare da za mu jin kamshi ga jikinmu da sabini.
Sunana Aisha Abubakar. Muna so a kara kawo mu likitotinmu magani da kayan aiki da za su yi amfani su yi mu magani mu samu lafiya. Na biyu, muna so bangaren abinci, muna so wajen banda muna da masala inda ana so a gyara tunda gidan gagashi nan kowa yana bukatar ruwa. Wajen bangaren abinci kuma muna kuka a taimaka mu.
Kungiyar ta Kodeko wacce ke kula da matsalolin mata da matasa ta yi alkawalin shafe hawayen waɗannan bayan Allah da matsalar yoyon fitsari ta raba su da dangi saboda kyama ko kuma dalilai masu nasaba da talauci.
Ina tausayin in ga mace cikin rauni, na saurare su kuma insha Allahu da yardar Allah zan mu taimaka musu buskan wannan kamar yadda muka saba.
Matsalar yoyon fitsari na kan gaba a jerin matsalolin da gwamnatin Nijar ke faɗi tashin ganin an murƙushe cikin hanzari. Sai dai da alama wannan yaƙi na buƙatar gudunmuwar kowa da kowa, in ji Madam Hashimu Hajiya Zara, shugabar asibitin mata masu yoyon fitsari.
Aka ce don bu iya yiwa bai jin mai. Gwamnati yana yi nashi ƙoƙari kuma muna godiya masu kama muna. Mu dai har yanzu dai muna ci ba a gajiya, kun san ciwon fitsari ciwo ne mai kashe zani. Yau kullum ne kaman kwado cikin ruwa yake, a wanke wannan a shanya. Kenan duk wanda yake iya da abin da ya galgulgul, duk wanda yake iya muna nema ya kai tuna da wannan mata.
Likitoci sun sanar cewa aurar da ƴan matan da basu kosa ba da rashin zuwa awon ciki na daga cikin matsalolin da ke haddasa kamuwa da cutar yoyon fitsari. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfi 11:19. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiano Maibiyar dan asalin kasar Nigeria wanda ke nan a babban birnin Washington DC.
Da misali harkar takalmi da na baka akwai dan Nigeria da na gani ya zo daga Nigeria ya zo nan yayin masters daga wannan masters din ya zo ya bude kamfanin yin takalmi a nan Amurka kuma yanzu kamfanin sa na daya daga cikin kamfanin luka 10 na yin takalmi da ake ji da su a kasar nan. To kaga
me sunan kamfanin?
Wannan kamfani ana kiransa Tochi Polo, dan kudu ne ba dan arewa bane ya zo ya yi shi.
Tochi Polo.
To kaga wannan suna yin handmade shoe kenan, hatta takalma wanda ake da hannu kenan ake cewa ba ma da inji ba. Wanda ni kaina wannan fannin ya bani sha'awa da har ina tunanin yanzu ma zan bude kamfani wanda yake na yin takalma a karamar hukuma ta a nan jihar Kano a gabasa domin ɗan yanki na ɗan ƙaramar hukumar su amfana da irin wannan. Kuma shiri na shine in nayi takalma din a can in dinga kawo su nan Amurka ina sai da kamar yadda mutane suka yi daga India su takalma su kawo nan su siyar da wasu kasashe wanda yaranmu da suke a nan Kano a bakin kofar Wambayi da sauransu takalman da suke yi can su da ingancin su yafi da yawa takalma da ake kawo daga China ko India nan ake saidawa. To amma kaga jama'ar mu ba su sani ba, mutanen mu ba su sani ba, ya zamanto cewa sukan yi shi kuma ana sai da shi a arhadan da naje gida na sai wasu takalman irin waɗannan zaka gan su dala 2000 naira 2000 naira 3000 wanda ni ma ina amfani da su.
Kin kin kasa wanda ba awa kasace da rago da ranga masu yar zama kai wani goma ko rago ta sha ruwan zahin banza mola wada ka sai wada ko janni Allah wada rago Allah wada
kenan kamar dala nawa kudin Amurka
wanda duka bai fi dala 10 ba dala 20 kudin Amurka ko dala 10 zaka ce ko dala 15 bai ma kai dala 20 ba wanda kuma inda a ce zaka yi din a kawo su nan a hada da wanda ake saidawa a nan kamar dala 50 dala 60 sai kaga namu din ma mai yiwa sai kai dala 100 ba saboda kwarin sa da quality din sa da kyan sa kuma in na sa a nan tura ma suka gani suka dande ni wannan takalmin naka na da kyau ai na ka same shi wasu ma hannukan su ya musu kyautar irin waɗannan. To kaga wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun shigo cikin lamarin sun tallafa wa waɗannan matasa da kayan aiki na zamani da kuma ba su jari yadda za su rike kansu. Wannan dalili ne yasa lokacin da na 2011 a Nigeria na kafa foundation mai suna mai biyar foundation a jihar Kano kuma wacce ta yi aiki matuƙa a jahohin a jihar Kano da kananan hukumomi da muke da su na jihar Kano wajen 44 mun yi kokari wajen tallafa wa matasa harkar ilimi, harkar makaranta, harkar karatu, harkar koya musu sana'o'i dan naje da kaina muka dinga koya matasa sana'o'i na dinki, sana'o'i na walda da sauransu kuma in mun koya maka sana'a ka iya mukan baka jari mu kuma tabbatar ka tsaya da kafafunka. Yanzu akwai yara da ni kamfanin wannan foundation din nan nawa ya ba su shagunan dinki suna nan suna yi har yanzu akwai wanda suna nan da harkar walda suna nan suna yi a jihar Kano wanda kuma alhamdulillah mun samu award da dama daga kungiyoyi masu kula da irin abubuwan da muke har da kungiyoyi ma har da gwamnati ma duk mun samu award da karrama na irin abubuwan da wannan foundation din take yi a jihar Kano kwarai da gaske wanda kuma ina addu'a ga Allah in ya kara bunƙasa mana al'amuran mu mu kara bunƙasawa zuwa wasu majahohin na arewa ma insha Allah.
To Dr. Sufiano Maibiyar dan asalin kasar Nigeria wanda ke nan a babban birnin Washington DC mun gode kwarai da ka bamu dama tattauna da kai. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To bari mu faro da sakon Nasiru Kainuwa Hadeja. Yace sanatoci kun kiyar da Baba Buhari abinda ya dace a ƙasa. Gashi yanzu an wayi gari mafi yawan ku ba za ta zarce ba. karin albashi da kuka amince a yanzu a banza babu wata kima da kuke da ita a wajen mu masoyan babu Buhari. Wannan sako na cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Yau kiranmu yana ga ƴan uwa musulman duniya akan mu ci gaba da addu'o'i. Allah ka kubutar da Malam Ahmad Sulaiman daga hannun masu garkuwa da mutane daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Amo Gani Zangon Daura. Wannan sako na cewa assalamu alaikum murya Amurka. Da Allah ku bani dama na yi yabo da jinjina ga majalisar dattawan kasar mu Najeriya a bisa kammalawa da kuma amincewa da dokar karin albashin ma'aikata. Muna fatan dai ma'aikata za su gani a ƙasa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Wannan sakon ya fito ne daga Gali Suraju Faki. Yace assalamu alaikum sashin Hausa da murya Amurka. Muna jajantawa al'umman jihar Adamawa bisa harin da kungin Boko Haram ta kai musu a kusa da wani banki. A ƙarshe muna addu'a Allah kawo mana ƙarshe ƴan ta'addan Boko Haram a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sai kuma wannan sako da ke cewa ina taya ma'aikatan Najeriya murna na samun ƙarin albashi na naira 30,000 mafi kankanta daga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Sako na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka. Yace assalamu alaikum BOA Hausa. Muna jinjina ga sanatocin Najeriya da suka amince da ƙara wa ma'aikatan ƙasar albashi mafi ƙaranci 30,000 da fatan dai Allah ya kai da moga harawa. Sako na gaba na cewa yau ma kamar kullun ni ne Dauda Garba bin Abba unguwar Jaji Fatiskum. Yace a yau na shigo cikin wannan dandali ne domin na yi kira ga mahukuntan jihar mu ta Yobe musamman ma Fatiskum da su dubi girman Allah su taimaka wa talakawa su ƙara mana lokacin shiga daga karfe 10 na dare zuwa karfe 12 na dare domin yanzu lokacin zafi ne kuma a ƙara mana lokacin takaita zirga-zirgar ababen hawa kamar su keke napep daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 10 na dare. Sako na gaba na cewa salam BOA Hausa. Amincewa da majalisar dattawan Najeriya ta yi na shirin biyan albashi mafi kankanta 30,000 ga ma'aikata ya yi daidai daga Usaina Umar Forever Gashuwa. Sako na ƙarshe ko na cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika muna lale maraba da amincewar majalisar dattawan Najeriya ta yi na ƙarin mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da fatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za shi gaggauta tare ta ba hannu domin ƙarin albashin ya zama doka. Daga Salu Isa Fana ƙaramin hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makiri kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yayin da ƴan sandan New Zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai domin tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai a ranar Alhamis a masallatai guda biyu na Christchurch, al'ummomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau Laraba. ‘Yan bindiga sun kai hari a yau Laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, inda suka kashe aƙalla dakarun soji guda 6. An kai hare-haren a Ziyarat, wani keɓaɓɓen sashi a yankin Balochistan, wanda shi ne mafi girma mai tattare da albarkatun ƙasar. Hukumar zaɓe ta ƙasar Malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe a zaben da za a gudanar cikin watan Mayu, tare da kira da a guji tashe-tashen hankula a lokacin siyasa. Za a ci gaba da yaƙin neman zaɓe har zuwa ranar 19 ga watan Mayu, kwanaki 2 kafin zaben 'yan majalisun tarayya da na shugaban ƙasa. Masu kaɗa ƙuri'a za su kuma zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli. Shugabar ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ta faɗa a yau Laraba cewa ƙungiyar tarayyar Turai za ta ci gaba da tattaunawa akan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar.
To masu sauraron mu, a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.